Washington, D.C. Jama'a barkamu da sake saduwa a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa
Aisha Mu'az
tare da ni Amina Buhari Auna
a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma biyu ga watan Janairu na shekarar 2020 za mu sake magana ne akan muhimmancin zuwa asibiti ba tare da wani rashin lafiya ba
yadda kuka ji a wannan gutsaran muna tafi da karin bayani
so na hira da Dr. Fatima Muhammad Yusuf wata ma'aikaciya a ma'aikatar kiwon lafiya da ke Najeriya Abuja
mun zamu kuma gayyato likita kai tsaye domin yin karin bayani akan maudu'in namu na yau kuma domin mu ba ku damar ku yi masa tambayoyi
kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari wato plus daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Sai ku kasance da mu domin jindin ku waɗannan cikin shirin yau da gobe. To jama'a za mu fara ne da hirar da nayi da Dr. Fatima Muhammad Yusuf akan wannan batu inda na fara da mata tambaya akan matakin da ya kamata mutane su dauka domin kare kansu daga fadawa cikin rukunin mutanen da suke dauke da cuta ba tare da sun sani ba.
Wannan da fahimtar shine cewa ya kamata mutane su san cewa rigakafi ya kuma gani
haka
yin tafiya asibiti suna bada kanshi mutane ma wanda suke da kamar a cikin family din su suna da wani cutar da yake tare da family din to ya kamata su san in haka ran zuwa asibiti su bin kanshi kafin cutar ta zo ta bayyana amfanin shi ne cewa in ka je ka yi sakin kanka ka tabbatar da lafiyar jikinka abin da ake kira check-up yana da mahimmanci sosai because in ka je asibiti ka je kana son ka duba lafiyarka a cikin mata ko blood pressure ɗinka ko a ɗan gwada sugar ɗinka ɗan sugar level ɗinka za a iya sanin ko yana nan normal ko kuma ya ɗan wuce misali zuwa asibiti ka yi general check-up yana da muhimmanci sosai da sosai wannan kan ba abin da za a ce ya sai yana da muhimmanci ya fitani ba su zuwa
kina aiki a wannan fannin na tabbata kin ci karo da irin wannan matsala kamar me da me mutane suke ba da dalilai da yake hana su zuwa asibiti gwada kansu
akwai dalilai da yawa ɗaya daga cikin su shine rashin sanin amfanin zuwa a yanayi da gaba na biyu kuma wa'ansu su ilimin su san cewa su gwada kansu na uku rashin kuɗi wani yana so ya gwada kansu
Haka. kin tabo wani batu da dama nake son yi tambaya akai amma kuma zan sake tambayar batun mutane su ce ina zaune lafiya me zai kai ni jin tado kaina fituna lallai ne wai idan mutum yana zaune bai fama da ciwon kai ciwon ciki ko wani abu ba lallai ne wai yana cikin koshin lafiya
a wani ne ne ce yana cikin lafiya sai ciki kan ba kuma take waje ne da ina ai shiga like abin da ake kira complication ciki kan ne sai ai shiga wani yanayin da yake jiki ta mutane shi ne zai ya fi ya bayyana kai kamar hawan jini ne ji ba tantu da ta ce ko kuma zai collapse ne ne da ji abin da duk wani sai da shi ya haura to sai da ga shi dan shi ake ko borderline a duk dan ya dan haura ne kai wannan lokaci mutum yake iya zuwa da wannan matsalar
akwai wasu cututtuka da ba sa bayyana kansu har sai ya kai wani lokaci kafin su bayyana da zaki iya ba masu sauraron mu karin haske akai
sai akwai amma dai even da wani lokaci kin san din da za su fara da za su zama ke abin da mutum zai ji kamar shamuwa bane
na gane
kamar kamar haka sai hawan jini mutum na da dan ciwon kai ne kamar kira ke tafiya ne ko kuma wani ne da ke ma in ya hada ya tsaya ne dan hadu da dan zazzabi sai kamar ciwon sauro ne
eh
haka sai kin yana hawan jini yana ciwon shi da lamba da yake
addabar mutane
abin da shi ma ina yana nan yanzu yana mutane suna tare da shi da yawa amma yanzu zai sani cewa yana da cikin da shi da kai yadda duk tsari ya canja yana yawan fitsari a nan da shi ya sai ke yawan fitsarin ba sai da zai hatar cewa maybe wani abu ne ya dan canja a ciki ko kuma maybe wani lokaci zai zo da yanzu ne kuma yana rama ne kai shi ne yadda ke cikin ke fara tsani shi da wani abu zai sai ke dan rama kina ina cikin cikin da mutum da zai ma sun yana da shi ba shi shi ne yaji asibiti ya gwada sannan zai yana zai san da shi sai kuma kamar cuta irin daji da san ko kansa da san wai ta kansa shi ba ka sani kana da shi sai kai sai ne da zai ka ce ne da wani wani zai maka da kaman ko kana jin jiki sai dan wani ciwo haka da zai dan zo ne ka je da wani shi sai ba ka ji kaman ko a wannan abin da shi ne ba wani abin damuwa bane damun gidanen abin da bayan gida yana iya
na dubura ko na hanji
na hanji na duka kan gaban da ya ce kuma suna da ko pass just I is normal fine is normal something that ba wani abu ne ne ta ne da ya zama ke ya zama da kaman
cuta ce da aka san da ita kuma ta saba damun mutane
ba abin da za ka da hankali da ne
haka
wani lokaci ke kan faru haka
to
kuma cikin cikin hanta da wani aiki
kin ga batun siga kamar da wadawa suke kamuwa da cutar sugar nan domin dai iya masu siga yawanci sun manyanta ko a ce mutum yana da jiki ko wani abu haka lamarin yake
a kuma da wanda suke kama da suke kamuwa da cutar sugar aikin sai da yake abin mutum ki akwai cutar sugar da yake
wato ƴaƴan halittun dan adam
yana cikin jinin su yana bin yau da yana bin wannan family sai wannan shi yana zai iya bayyana da internet zai iya bayyana da wuri zai iya bayyana da wuri a zaliyan kamar ba ma ce fa akwai kira da yake sun kala biyu ne har uku ma yanda abin nan so kuma akwai ciwon sugar da lokacin mutum yana da ciki yake so yake zuwa
haka
da gestational abin nan da zai fito shi ma in yaje lokacin yana tafiya kuma zai iya bayan ta aiki zai iya
sai za ta iya rabuwa da shi bayan ta rabu da shi wani irin jan hankali za ka yi wa matasa da gabaki ɗaya ma al'umma domin su rika zuwa asibiti domin duba lafiyarsu domin kiyaye fadawa cikin mummunar tarkon munanan cututtuka da muke fama da su duniya yanzu
wannan da wannan zai zama aikin da na ina da gwamnati ya kamata ta ta yi kwanta ta tashi ta fara tabbatar da mutane cewa aiki zuwa asibiti ana gada jini especially yadda masu tafiya suna da ɗan family history ɗin yawan cikin wa'annan cututtukan. Gwamnati ya kamata ta kiri da technical awareness. A rajin awareness ɗin cewa check-up yana da amfani. Sannan especially kuma matasa da yake su ne kuma dai za su zama injin ɗan ƙasa da za su zama su ne za su yi abin da ƙasa ya kamata a kula da lafiyar. Sannan dai ya kamata amma in ma aiki ya faɗi za wa abin da advocacy a je ana ɗan musu bayanin cewa da abin da ya kamata su ka kula da shi. Baya ta san lafiya a ɗinka sai za su ma ɗan siyasa ne saboda su samu mu abin da yasa su da za su yi wannan program ma dai ko a kamar television TV da radio ya kamata a yi saɓan bayyana ma mutane amfani zuwa ma asibiti su rufe sosai. Don kuma a cikin national health insurance da ta yi yan cikin sankin da ba a halin zuwa asibiti da ba a yi matsala. Ya kamata a mutum in ka je asibiti ba za ka wahala kana jira ne kana layi ba su samu da shi na wasu zuwa ma asibiti.
Sosai.
Milan Jacob. Kullum gaskiya yin wannan abubuwan suke su organize suna cin mutane. Wani angwani ko gari ne haka ɗan angwani a organizin suna cikin mutane. Haka yadda irin wannan abubuwan irin wannan ma suna faruwa. A duk tsira suna suna faruwa. Ɗan society of diversity suna suke yin wannan. Zai suna take ma mutane su ga yanzu. So duka ya irin wannan.
Na tabbata ba za a rasa samun mutane da kika cikaro da su wanda sun zo asibiti suka je sai ya zama wani abu ne babba. Idan za mu yi kiyasi ana samun yaya yawan mutanen da suke zuwa asibiti suke dauke da cuta ba tare da sun sani ba.
Ana samun su amma yawanci masu hawan jini sun fi
an fi samu a bangaren masu hawan jini kenan?
Presentation ne ya ce da mutum ya zo asibiti ba na san ba wani damuwa ba ne sai dai kan ka ga da jini shi ka ga ya zama misali da kai kanka ma za su kai har kana tafi ba abin da ba ka jin sanin in ce ba su jin sanin.
Alaikum.
Sabon shekara sabon shafi.
Sabon shekara sabon shafi.
Shi yasa muka taɓa wannan batu ya kamata mutane su zauna cikin ƙoshin lafiya su kula da kansu. Kar ka jira ka ce wai sai ka ji kana jin jiri kana jin ciwon kai to idan an kai wannan matsayi watakilu abin yayi nisa kenan.
Ai mutane da dama ba su ɗaukan wannan abin da muhimmanci. Kin ga a shekaran da ya gabata wato 2019 kenan watan Fabrairu mama na ta rasu wato ta samu heart failure. To daga baya aka zo likitoci suna mana bayani sai suka ce heart failure abu ne da ke faruwa yana ɗaukan tsawon lokaci kafin hakan ya faru. To sai kawai wata rana ta kasa bacci ta ji numfashi ya dauke mata tana iya wato shakar numfashin amma ba ta iya fitar da shi. Aka garzaya aka je asibiti aka ce gashi abin da ke faruwa amma ba ta son asibiti. Ita tun da take ba ta son asibiti kuma tun da take a rayuwarta dama ba ta taba kwanciya asibiti ba sai dai haihuwa. Ta samu tana da lafiya so tana jin kanta da lafiya da karfi da komai ashe ta shiga heart failure kamar shekaru biyu uku ba ta ma sani ba. So wannan magana na da muhimmanci sosai.
An tabo ki kenan. An tabo ki kenan.
Ni ma ban san asibiti.
Amma dai dole ne ba wurin so bane. Ba wurin so bane amma kuma ya kamata mu rinka duba lafiyar mu tabbatar da cewa muna cikin koshin lafiya domin sai da lafiya zaka iya cimma wani abu a rayuwarka.
Ai ta auna kan nan ne shine ni ba na so.
To ya zaka yi idan ya zama dole ka tashi
amma kan ya zama dole
kai wannan kai wancan dole.
To da fatan dai masu sauraro za su sa wannan a cikin manufan da suke so su cimma
a wannan shekara.
Wannan shekara a ringa zuwa asibiti ko ba a ji lafiya ba ya kamata kowane shekara ko ana jin ƙarfi ya kamata kowane shekara dai mutum ya je dai a auna shi ya tabbata cewa komai daidai yake.
Haka yake.
To masu sauraro har yanzu dai wato mun gayyato likita da zai mana ƙarin bayani akan wannan maudu'in. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. Oh,
yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu ne muna tare da Dr. Abdul Aziz Bako, likita ne a nan Amurka. Likita, barkanka da kasancewa da mu.
Yawa barkanmu dai.
Yaya aiki?
Ya hutu.
A hutu, likita na hutu ne likita. To, likita kaji maudu'in da muke tattaunawa akan yau.
Kwarai da gaske.
Ko za ka dan yi wa masu saurare tsokaci akan wannan maudu'i?
To, gaskiya kamar yadda muka yi wannan yana da kyau gaskiya sosai mutum idan ya ringa samun lokaci yana zuwa ana yi masa gwaje-gwaje na lafiyar shi, a bincika ga irin abubuwan da suke damun shi saboda akwai cututtuka musamman waɗanda ake kira chronic diseases wanda yake suna jikin mutum ko mutum ba zai san suna jikinsa ba sai sun ta'azzara tukunna a lokacin da idan mutum aka gano su ma ba babu wani amfani ko kuma amfanin da za a samu wurin magance su kaɗan ne, amma idan an gano su da wuri za a iya magance su da wuri. To akwai kuma kamar irin allurorin rigakafi da idan mutum yana zuwa asibiti shi ma wannan akai-akai za a ringa yi wa mutane su. Zan iya ɗan kamar lissafo waɗanda suke da mahimmanci sosai, musamman kamar akwai mutum ya je likita ya duba shi kamar abin da ake kira physical examination, a nan likita zai iya gano abubuwa da dama da suka damu mutum.
Wato a duba shi dai gaba ɗaya, a duba komai game da lafiyarsa,
har kasa duk bangarorin jikinsa ya gani ya ga cewa okay, akwai ko da akwai wani alamun wata abu da ya gani wanda za su sa shi ya yi wasu gwaje-gwaje na jini kuma ko kuma wasu gwaje-gwajen da sauransu.
Haka.
So akwai kuma kamar irin gwaje-gwaje na jini da ya kamata mutum ya yi ko kuma na ce kamar akwai irin kamar blood pressure a wani jini. Za a auna mutum a gani ko jininsa ya hau ko bai hau ba, ya kamata a ce kusan bayan shekara biyu haka, musamman ga waɗanda suka wuce shekara 40, ya kamata a ce kusan duk bayan shekara ma sai mutum ya je an auna BP din shi an ga ko ya hau ko bai hau ba.
Haka.
Akwai irin ciwon diabetes, ya kamata a ce mutum akalla duk bayan shekara uku bayan shekara biyu haka yana zuwa ana gwada jininsa a gani ko jin sugar din shi ya hau. So akwai kuma kamar irin su gwaje-gwaje na cututtuka irin su HIV, irin su hepatitis, irin su syphilis da sauransu, shi ma ya kamata a ce akai-akai mutum ya ringa zuwa shi ma kamar duk shekara ana gwada ana ganin abin da yake damun shi.
Wato likita, waɗannan cututtukan da kake lissafowa sukan zauna a jikin mutum ba tare da mutum ya ba tare da sun bayyana ba kenan?
Kwarai da gaske, dukkanin su za su iya zama a jikin mutum ba tare da sun bayyana ba sai sun ta'azzara sun kai lokacin da watakila mutum ba zai iya maganinsu ba, ko kuma idan ma za a yi maganinsu dai sun illatar da mutum sosai. To shi yasa yake da kyau a gano su da wuri.
Akwai so da yawa sai ka ji mutane suna fama da kasala, yawan fama da kasala, ciwon kai ko jiri.
Kwarai.
Yana da nasaba ne irin waɗannan alamomi da wasu cututtuka?
Me za ta iya yiwuwa gaskiya? Akwai cututtuka da dama da za su iya janyo mutum irin wannan yawan kasala ko kuma jiri din da sauransu. Wanda yake kuma gaskiya sai mutum ya je asibitin an gwada an gani sannan za a iya gane me yake damun shi.
Haka.
Masu mahimmanci kuma akwai kamar ƙarin irin su kansa din nan da take damun
mutane,
akwai irin kamar kansa ta cikin hanji, kansa ta mama, kansa ta kamar mazakuta ko kuma na ce ta abin nan din abin da ake kira prostate cancer, musamman ga maza waɗanda suka ɗan tsufa haka.
To likita, ba mun tare numfashin ka ba, mun samu wani, akwai wani mutum wani ya kira akan layi.
Assalamu
alaikum. Wa alaikumussalam. Wake kira daga Niger?
Aminu da Dallabuwa, Sardifa, Jamhuriyar Niger.
To, kallon laguwa, barka da kasancewa da mu. Likita na sauraron ka. Alhamdulillah.
Likita, tambaya na mutane yawanci kafafuwansu kullum suna ciwo. Kafafuwa ciki da baya haka duka suna ciwo.
Ya yake wannan abin? Yawa, so kaga wannan akwai abin da ake kira osteoarthritis. Akwai abin da ake kira turanci kira osteoarthritis, ita ma wata cuta ce wacce take shafar
kafafuwa.
Okay, so
mutane suna hajiya kullum. Kullum yayi hajiya. To, ya yake wannan abin?
Okay, so daga bangaren kaman abinda ciwon jiki da sauransu, akwai abinda ya kira osteoarthritis wanda yake shi ma musamman waɗanda suka tsufa yana shafar su watakila ko kuma irin su osteoporosis ciwo ka ne na kashi wanda yake shi ma yana da kyau gaskiya mutum idan ya kai wasu munzali na wasu shekaru ya je a gwada shi a gani ko wannan cututtuka ne suke damun shi domin a dora shi akan magunguna da za su sauƙaƙa mashi. Jiri kuma abubuwa da dama suna janyo shi, tana iya yiwuwa ciwo cutar ne, tana iya yiwuwa kuma rashin ƙoshin lafiya ko rashin isasshen sinadarai na abinci da sauransu ko kuma rashin ruwa a jiki da sauransu, duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya janyo mutum to kuma sai mutum ya je asibiti dai za a duba a ga ko me yake damun shi.
To likita ka an katse ka ga kira nan na shigo mana daga jihar Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Aja Aisha barkan ku dai da isasha.
Barka ka dai Malam Murtala.
Yawa sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka kuma likita ma na sauraron ka.
Ina gaida likita shi ma kuma ina masa murna da shigo a sabon shekara.
To muna godiya.
To masha Allah, to tambaya na dakto shine cewa da yawa shi magana nan na ciwon siga ba?
Na'am.
Yawa za ka ga cewa za a ce in mutum ya kamu da shi in yana wasu abubuwa zai iya zuwa musamman ko ya rabu da shi irin yana yawan motsa jiki ko yana cin wasu abubuwa na fruit haka kayan abin ganye haka zai iya zuwa wai a ce ko zai iya rabuwa da shi. To kuma menene illan ne siga in yana shan rake, me matsayin rake? Wasu doktori suna cewa ai shi rake in kana sha ba wai ƙarfin sugar shi bai kai ya tada ma da diabetes ba ko kuma ya haifar ma da diabetes. So me gaskiyar magana da fatan ka fahimci tambayoyi na a tashi lafiya.
Na gane tambayoyinka. Farko dai kaman idan mutum yana ciwon shuga ya danganta da yanayin ciwon shuga din nashi. Misali akwai waɗanda yanayin ciwon shuga din nasu bai kai a dora su akan magani ba, za a ba su waɗannan shawarwari na cewa su ringa kula da yin exercise, su ringa kula da kalar abincin da suke ci da sauransu. So idan irin wannan ne mutum zai iya kasancewa ya dade a wannan yanayin kuma bai kai ya zama ya kai level din da za a fara ba shi magani ba. Amma wani mutum ya kai level din da ciwon shuga din ya kai a ringa ba shi magani, to lallai dole ya ringa bin umarnin likita kada mutum ya ce misali idan ya yi waɗannan abubuwan ciwon shuga din zai tafi. Saboda idan shuga din yana tashi ba wai ba mutum labari yake cewa yana tashi ba, yana tashi wataƙila mutum bai sani ba sai dai ya ganta emergency saboda shuga din ya yi yawan da jiki ba zai iya control din shi, ba zai iya ɗaukar nauyin shi ba.
Wato dai idan sugan bai ƙarfi ba mutum zai iya cin rake.
Wadai akwai waɗanda idan sai mutum ya je a asibiti za a duba a gani shuga din bai yi ƙarfi ba, bai kai level din da za a fara ba mutum magani ba, amma dai yana boda misali to sai a ce mutum okay to yanzu wannan kana kusa da dabdar samun ciwon shuga amma ya kamata ka ringa yin kaza, ka ringa yin kaza.
To idan mutum na boda din nan likita kuma mutum da ya hatara ya kula da lafiya kenan, ba lallai ya ketara ya zama yana da ciwon sugan ba kenan.
Eh gaskiya ba lalle ba, wasu suna zama a wannan yanayin tsawon lokaci mai yawa wanda yake ba tare da sun tsallaka ita wannan boda din.
Ke yasa ya kamata a ita zuwa ana dubiya kenan a tabbata cewa ba a ketara wannan
ba da sauransu.
To likita gashi mun samu wani kira ya shigo mana daga Katsina. Wake kan layi daga Katsina likita na sauraron ka.
Abdullahi ai buka bakawa daga Katsina garin ko ba ta garawa.
To barka ka dai Malam Abdullahi, likita na sauraron ka.
Ina ma dakta barka da sallah, barka da sabon shekara.
Yawa to na gode.
Ina ku barka saki da wallahi ka tuka da basira ga likita. Yawa da tambaya ta rashin me yake sa yawan jiri goshi kama ciwo ka ga mutum ko gani zai yi sai ya shiga sa ruwan sanyi.
Yawa da tambaya ta rashin abu ne wanda yake dole mutum sai ka je an duba ka sosai saboda abubuwa da yawa za su iya janyo irin waɗannan su ne irin symptoms ɗin da ake kira symptoms kaman gama gari wanda mutane da dama suna yana damun su kuma ba za a iya pointing abu ɗaya a ce wannan shi ne yake janyo shi ba. Zazzaɓi misali ko irin na malaria zai iya janyo mutum irin wannan watakila kamar yadda na faɗa ɗazu, rashin ruwa a jiki, rashin jini a jiki, duka waɗannan abubuwa ne waɗanda za su iya janyo mutum waɗannan abubuwa da ko kuma sauran cututtuka da dama.
To likita wani kira zaka wa wace kira zaka wa mutane domin mai da hankali akan lafiyarsu kasancewar mun shiga sabuwar shekara? kuma ga zamani da muka shiga da irin sabobin cututtuka da ake yawan fama da su duba ga
sauyin ganowa da kuma ma fasaha
wanda ba a ganewa
wato mure amfanin fasaha da aka kirkiro
kwarai gaskiya babbar shawara da zan ba mutane shine a ringa yin kokari ana yin waɗannan gwaje-gwaje musamman idan ya kasance ko a family din mutum a cikin iyalin mutum misali ko mahaifinsa ko dan uwansa ko wani abu akwai wanda ya kamu da wata cuta kuma ya kasance cutar nan watakila tana da ana gadan ta kamata a ce mutane sun yi kokari sun je sun gwada kuma jikinsa a gwada su a gani saboda su dauki mataki da wuri in aka dauki matakin da wurin mafiya yawancin cutukan nan idan an dauki mataki da wuri ana samun waraka akan su ko kuma idan sun zo ba za su zo da karfin da za su illatar da mutum ba to abu ne mai kyau gaskiya zuwa asibiti a duba mutum ko da mutum lafiyarsa kalau
to likita mun gode kwarai da gaske da ka zo
ka samu amsa gayyatar mu kuma ka ba mu naka gudunmawa akan wannan maudu'i na
mu na gode ka
yanzu zaki ringa zuwa asibiti
sosai amma fa kamar kina san rake
ina san rake ina san rake shi yasa nake tambaya dan in san in boda nake in na sha raken yaya
me zaki sha mini da raken da zaki sha
kwarai da gaske
cikin wani hali
to masu sauraro anan ne zamu ji sa'aya da fatan kun amfana da darasin da ke cikin shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Julie Levis Gresham da engineer mu ne Mr. Justin Thwaites tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa
Aisha Mu'azu
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya
Yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari